Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel sauran abokan aiki take farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 24 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba makanin labarai.
To binta wasu jami'an ma'aikatan kasar Ukraine sun sanar da murabus din su yau Talata a daidai lokacin da shugaban kasar ya ce za a samu sauye-sauye na ma'aikata a gwamnatin sa. Poland ta ce za ta aike tankunan yaki na Leopard da Jamus ta kera zuwa Ukraine ba tare da la'akari da duk wata adawa daga Berlin ba. Daga nan kuma za a ji cewa wani jirgin ruwan kasar Tanzania ya nutse a yau Talata a cikin ruwa a tashar jiragen ruwa ta Asaliwa dake kudancin kasar Iran.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu ne yanzu za ku ji cewa babban bankin Najeriya wato CBN ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya a game da shirin daina amfani da tsakun takardun kudin naira sakamakon yadda aka dauki matakin baiwa bankuna umarnin su rika aiki a ranakun Asabar don a iya cimma wannan matsaya. Za kuma ku ji cewa a watan Maris din bana ne aka sa ran fara atisayen sojojin kasa da kasa na Flintlock da kasar Amurka ke jagoranta a wani mataki na karfafa hurdar sojojin kasashen duniya da ke yaki da kungiyoyin yan ta'adda a kasashen nahiyar Afrika musamman na yankin Sahel. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun same ku lafiya. Ga labaran duniya. Wasu manyan jami'an kasar Ukraine sun sanar da murabus din su a yau Talata a daidai lokacin da shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya ce za a samu sauye-sauye na ma'aikata a gwamnatin sa. Mataimakin ministan tsaron kasar Vyacheslav Shafalov, wanda ke kula da tallafin kayan aiki ga sojojin Ukraine, ya sauka daga mukamin sa saboda zargin badakalar sayan abinci da ya musanta. Mataimakin mai gabatar da kara Oles Simenenko da mataimakin shugaban ofishin Zelensky Kirilo Timoshenko su ma sun yi murabus ba tare da bayyana dalilan ajiye aikinsa ba. A riga an yanke shawarar ma'aikata wasu a yau wasu a gobe game da jami'ai da ma'aikata daban-daban a ma'aikatu da sauran tsarin ma'aikatan gwamnatin, inji Zelensky a cikin jawabinsa na yammacin ranar Litinin. A ɗaya bangaren kuma, Poland ta ce za ta aike da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Jamus ta kera zuwa Ukraine ba tare da la'akari da duk wata adawa daga Berlin ba. Sojojin Turai da dama ne ke amfani da tankunan, amma suna buƙatar amincewar Jamus don sake fitar da su zuwa Ukraine. Za mu nemi irin wannan izini daga Jamus, amma wannan zaɓi ne na biyu, inji Prime Minister Poland. Ga manema labarai ya ƙara da cewa ko da ba mu samu wannan izinin ba a ƙarshe, a matsayin wani ɓangare na ƙaramin ƙawance, ko da Jamusawa ba za su kasance cikin wannan ƙawancen ba, za mu miƙa tankunan mu ga Ukraine, inji shi. Moraviki bai yi ƙarin haske akan kasashen da za su kasance cikin irin wannan ƙawancen ba. Lithuania da Finland sun ce za su yarda su aika tankunan su na Leopard zuwa Ukraine, amma ba su nuna cewa za su yi hakan ba saɓanin yadda Jamus ta so. Wani jirgin ruwan ƙasar Tanzania ya nutse a yau Talata a cikin ruwan tashar jiragen ruwa ta Asaliwa dake kudancin Iran, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar ya ce jirgin mai suna Anil ya kife ne saboda kwantenonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashar jiragen ruwa mai lamba 9. Tashar jiragen ruwan tana da mashiga sama da 12. IRNA ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan jirgin ruwan, sai dai ba ta ba da ƙarin bayani ba. Iran da Tanzania suna gudanar da harkokin kasuwanci na ƙasa da dala miliyan 100 a kowace shekara. Tashar jiragen ruwan ita ce babbar cibiyar jigilar iskar gas da sinadarai da ake samarwa a Iran, kuma tana da tazarar kilomita 940 kudu da Tehran, babban birnin kasar. Kayayyakin da Iran take fitarwa ya ragu sakamakon takunkumin banki da man fetur da Amurka ta akaba mata, bayan da shugaba Donald Trump a shekarar 2018 ya janye Amurka daga yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da manyan kasashen duniya.
Tunan ba da jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, babban bankin Najeriya wato CBN ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya a game da shirin daina amfani da tsoffin takardun kudin naira sakamakon yadda aka dauki matakin baiwa bankuna umarnin su rika aiki a ranakun Asabar don a iya cimma wannan matsaya. CBN ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a headquarter bankin da ke birnin tarayyar Abuja bayan taron kwamitin kula da kudurorin kudi na kasar. Wakiliyar murya Amurka da ke Abuja, Halima Abdulrauf, ta halarci taron ta kuma aiko mana da wannan rahoton.
I must say here that unfortunately I don't have good news for those who feel that we should shift the deadline. My apologies. The reason is because for us 90 days is enough for anybody who has money or the old currency to deposit it, the money in the banks.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele kenan yana jaddada cewa babu gudu ba ja da baya a game da wa'adin ranar 31 ga watan Janairun shekarar 2023 na daina amfani da tsaffin takardun kudin naira domin a fara amfani da sabbin takardun kudin da aka sauya fasa lunsu gadan-gadan. Bankin CBN ta bakin Emefiele ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudana a headquarter bankin da ke birnin tarayya Abuja don sanar da 'yan kasa matsayar da kwamitin manufofin kudin kasar wato MPC ya cimma bayan taronsa na yini biyu da aka karkare a yau Talata 24 ga watan Janairun da muke ciki. Malam Haruna Bala Mustafa shine director sashin lura da sha'anin sanya ido a ayyukan bankuna na CBN kuma ya bayyana cewa
hakikanin gaskiya muna samun korafe-korafen cewa kudaden ba su yadu yanda ya mata ba abin da ya haifar da fargaba a zukatan jama'a, amma babban bankin Najeriya ta yi la'akari da wannan matsalan da ake da shi. Shi yasa yau wurin sati ɗaya kenan da wasu 'yan kwanaki duk jami'o'inmu mun yaɗu ta ko'ina don mu duba mu ga yadda bankuna suke tafiyar da wannan harkar fito da wayannan kuɗaɗen ta wannan na'urar mashin da ake kira ATM, da kuma mun fito da wani sabon tsari na yadda za mu shiga karkara. Saboda haka mun fito da wani tsari da idan kana da tsohon kuɗin za ka zo akwai irin agent nan za ka kawo 10,000 ga tsohon kuɗi sai su baka sabo. Kuma bugu da ƙari muna nan dai muna tunzara bankunan su ma su tashi su ƙara himma don kuɗin nan ya yaɗu. Abinda dai zan ya ma 'yan Najeriya shine a yi haƙuri da wannan tafiyan da ake ciki. Tsari ne da aka fito da shi wanda zai amfani kowa da kowa, kuma Allah ya sa da nan da 'yan kwanaki kafin ainihin ƙarshen wa'adin za a ci magace insha Allah.
A wani bangare kuma mamba a kwamitin manufofin kuɗi da tattalin arziki na babban bankin CBN Malam Aliyu Rafin Daɗi Sanusi ya yi ƙarin bayani akan abubuwan da suka cimma a yayin taron nasu.
Wannan abin da muke yi kowane lokaci ne bayan wata biyu mun lura cewa kididdigun da ita hukumar da ke tattara bayanin ƙasa NBS ta nuna ya nuna cewa shi hauhawar farashin nan ya rage hawa ba yana ta hawa ba kamar yadda ke tafiya 'yan watannin da suka wuce. Kuma mun duba mun ga cewa dalilin da ya sa ya fara raguwa hauhawar farashin saboda wannan daga su kuɗin ruwa da muke yi kenan. To abin da kwamiti ya duba yanzu shi ne tunda dai rage wannan na wata ɗaya ne ba garanti cewa zai cigaba da sauka idan muka tsaida daga wannan farashin. Babu tabbas cewa zai cigaba da abinda shi gwamna yake magana kenan. Saboda haka muka ce to mu cigaba da daga wannan kudin ruwan har mu ga abinda zai yi nan da wata biyu. Kuma shi wannan kokarin rage hawan farashi shi zai taimaka ma shi talaka ne, because hawan farashi yana rage talaka ƙarfin tattalin arzikin shi shi kan shi. So dole ne a yi kokari a ga cewa an rage wannan hawan farashi.
Sanar da wannan mataki na janye tsaffin takardun kuɗi, babban bankin ya ce ya sanya matakai daban-daban a dukkan sassan kasar don cimma aikin aiwatarwa. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
To binta Pakistan ta sanar yau Talata cewa an maido da wutar lantarki ga akasarin kasar mai kimanin mutane miliyan 220 kwana guda bayan gazawa tsarin wutar lantarkin da ya haifar da katsewar wuta a fadin kasar ciki har da Islamabad babban birni. Ministan makamashi Khurram Dasgir ya ce ba zato ba tsammani wata na'urar da ke tuntunta adadin wuta a layukan daga arewa maso kudu ita ce musabbabin katsewar wanda ya fara a safiyar ranar Litinin ba tare da bayyana dalilinsa ba. Taskir ya shaida manema labarai a Islamabad cewa ana gudanar da wani babban bincike na gwamnati don gano dalilin gazawar na'urar da ya ce ta janyo rashin wutar lantarki da ya shafi kusan daukacin kasar. Daga ƙarshe, 'yan sanda a jihar California ta Amurka sun ce an kashe mutane 7 jiya Litinin a wasu harbe-harbe guda biyu masu alaka da wasu wuraren aikin gona. Buɗe wutar ya faru ne a Half Moon Bay da ke kudancin birnin San Francisco. Hukumomin kasar sun bayyana a wani taron manema labarai cewa an gano garawakin mutane hudu yayin da mutum na biyar ya samu raunukan harbin bindiga, yayin da wasu uku kuma aka samu garawakinsu a wuri na biyu da ke da nisan kilomita da dama. Jami'in 'yan sanda na gundumar San Metro Christina Corpus ya bayyana wanda ake zargi da harbin a matsayin Chulizo mai shekaru 67, kuma ya ce ya yi aiki a ɗaya daga cikin wuraren da aka kai harin. Hukumomi a ƙasar sun ce an kama wanda ake zargi ne bayan da bisa dukkan alamu ya tuka motarsa zuwa wurin ajiye motoci na ofishin 'yan sandan domin miƙa kansa, an kuma gano makami a cikin motar.
A gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a watan Maris din bana ne aka sa ran fara atisayen sojojin duniya na Flintlock da kasar Amurka ke jagoranta a wani mataki na karfafa hulɗar sojojin kasashen duniya da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nahiyar Afirka musamman na yankin Sahel. Kimanin sojoji 1,300 daga kasashe 30 ne aka sarin za su gudanar da atisayen a kasashen Ghana da Cote d'Ivoire. Daga Kumasi, wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Flintlock 2023 offers us and our partners.
Wannan ne tsokacin da kwamandan sashen gudanarwa na musamman a dakarun sojan kasar Ghana Colonel William Note ya gabatar yayin wani taron bude kan gudanar da atisayen sojojin duniya ta Flintlock da zai wakana daga ranar 1 zuwa ranar 15 ga watan Maris din bana a kasashen Afirka ta Yamma, wato Ghana da Cote d'Ivoire, a inda yake cewa atisayen sojojin duniya ta Flintlock 2023 ya baiwa dakarun mu tare da kawayen su damar gudanar da aiki tare domin karfafa tsaro a yankin Sahel da ma nahiyar Afirka ga baki daya. Sai dai ya kuma kara da cewa ba za a samu nasara akan yanta adda ba sai dai an samu haɗin kai tare da yarda tsakanin kasashen. A duk haka, wannan atisayin na da muhimmanci sosai.
We need to build mutual trust.
Shi kuma mataimakin kwamandan rundunar tsaron Amurka a Afirka Colonel Robert Zilla ya ce
feature at this year's Flintlock will be several civil affairs.
Atisayin bana ya maida hankali akan matakan da fararen hula za su dauka musamman ta fannin kiwon lafiya, kuma muna aiki tare da kawayenmu a nahiyar Afirka domin mar da shirye-shiryen karfafa tsaro da zaman lafiya ta fannin mata da ma dokokin atisayen. Ya kuma kara da cewa ba nahiyar Afirka kadai ne ta'addanci ke yi wa barazana ba, har da ma wasu kasashe a sassan duniya. In aka samu tsaro a nahiyar Afirka, ko shakka babu za a samu ci gaba da tsaro a sassan duniya gabaki ɗaya, inji shi.
Military exercise to enhance collective readiness.
Sai dai na tuntubi tsohon kwamandan dakarun soja a nan kasar Ghana, kana mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasar, Umar Sanda Ahmad, a inda na yi masa tambaya ko shin ya yi ga wannan shiri.
Wannan exercise ba farkon shi ke gaba. Ina samani in dai na tuna ya fi shekaru 10 da soja shige, domin mun fara ina cikin riga mu da American soldiers muke wannan exercise. Yanzu an kara wadansu garukan Afirka ci domin a samu kiyayewa na halin ta'addancin da yawa su. Ma ya dace kwarai, domin an ce ba ruwan zai kawo mana cikas zuwa gaba. Don shi ka tambaya na ce kamar wannan abin yana da amfani kwarai.
Tun a shekara ta 2005 ne dai manyan kasashen duniya a karkashin jagorancin kasar Amurka suka hassasa wannan shiri a wani mataki na karfafa huddan sojoji na kasashen duniya a cikin yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nahiyar Afirka musamman da yankin Sahel. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To za mu koma Najeriya, inda gwamnatoci da ma hukumomi da ke bayar da tallafi na kasashen duniya ke faɗi tashi wajen shawo kan matsalar yawaitar yara da ke garin bawul a kan tituna. Wannan wani yunkuri ne da gwamnatin Sokoto ta ɗauka don samar da tsarin doka wajen magance matsalar. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka da ke Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana.
Gwamnatoci a Najeriya har ma da hukumomi da ke bada tallafi na kasashen duniya sun sha fafatuka wajen ganin an samu rage miliyoyin yara da ke gararan ba akan tituna lokacin da ya kamata a ce suna makaranta, sai dai har yanzu a iya cewa da saurare na aka ba. Gwamnatin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a shekarun baya da wasu takwarorinta suka hana yawan almajiranci a jihohinsu, sai ta dukufa wajen inganta tsarin wanda zai kawar da yara daga tituna suna jefa rayukansu cikin hadari da sunan neman abincin da za su ci. Gwamnatin ta soma aiki ne domin amfani da wani tsari na kasar Indonesia wanda ke hana yara bara lokacin da suke neman ilimi, wanda kuma zai kawar da su daga tituna. Dr. Umar Altine Dandemahi, shugaban hukumar ilimin larabci da addinin musulunci ta jihar, shine jagora ga aiwatar da wannan shirin.
Bai ma'ana a yi karatu na addini da na Qur'ani, sannan a yi aikatun boko saboda zamani ne, sannan a yi akwai sana'a, sannan da kuma tarbiya. Waɗannan abubuwan guda hudu su muka zagaya kowane gidan uban ƙasa ko ina muka zagaya muka gaya malamai kuma sun yadda sun karɓa.
Bayan shafe tsawon lokaci ana aiki akan wannan tsarin, a ƙarshe an samar da wani daftari da zai jagora ga aikin, wanda gwamnan Sokoto Aminu Zir Tambol ya kaddamar tare da sanya hannu ga dokokin kafa hukumomi guda biyu masu hannu ga wannan aikin da sauran wasu ayyuka na daban.
Zan gabatar da Sokoto Government Almajiri Nizamiya Education Model Alizamu, wanda shi wannan littafin za mu kaddamar tare haɗin kan hukumar UNICEF da kuma Education Above All aka wallafa shi, wanda shi ne zai kasance kamar jadawali ne da za a gudanar da wannan aikin na Aljazamu a wannan jihar tamu.
Kafin tattara wannan kundin sai da aka gano adadin yawan makarantu inda ake samun irin waɗannan yara,
wanda ke da ɗalibai da ake ganin sun kai ɗalibi 717,630. Manufarmu da wannan tsari na cewa ƴaƴanmu su kasance suna da ilimi na addini da tarbiyya, suna da ilimi na zamani, kuma su kasance masu sana'o'i.
Masana na ganin cewa idan jihohin Arewa za su yi koyi da wannan tsarin, za a samu mafita ga matsalar yara da ke gararan ba akan tituna. Dr. Bala Muhammad na Jami'ar Bayero da ke Kano ya taɓa yin aiki akan wannan tsarin da jihar Sokoto ta soma.
An samu wannan ilimi na shigar da karatun zamani cikin na addini a makarantu isassu wanda ake kira Pondok a Indonesia. Wannan gwamna ya je tare da mutanansa sun gano kuma sun ɗauko za su ɗabbaka ana. Fatan da muke shine in Allah ya sa abin ya yiwu a jihar Sokoto, Allah ya sa sauran jihohin Arewa da sauran ƙasashen musulmi ma na Afirka ta yamma su ma su ɗauki irin wannan tsari su yi. Amma tsari ne wanda yake zai taimake mu ƙwarai, za a daina ganin yara suna bara, za a daina ganin yara da kirci, za a daina ganin yara da ti, za a daina ganin su akan titi.
Yanzu da ya ce an samar da gurbin da za a bi don maganin wannan matsalar, sai dai yin amfani da tsarin yadda ya kamata ne zai iya hana yara gararan ba akan tituna ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Muhammad Nasir. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:17 ne. Karfe 4 kenan da minti 17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noman tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi wa Alhaji Ahmad tambaya kamar haka.
Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci ƙalubale ba, ta ya kuke tunkarin wannan matsalar? Kamar misali, kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki, idan kuka samu ƙalubale ta nan, ta ya kuke ɗaukar mataki?
Dalilin sa wannan na'urar shi ne dan in akwai ƙalubale ka san yadda za ka yi takilin shi tun da wuri. In ba canja ma kifi ruwa ba lokacin da ya kamata canja ma shi ruwa ba, cuta ne ya kama su. Saboda haka na ta na'uranka in ka gano kifin ga ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata, sai ka gaya masu da wuri sai su je su canja ruwa. In ba ba kiyi abinci lokacin da ka basu abinci ba, ba za su yi girma ba. So saboda haka nan na'ura zai gaya maka cewa yes, kihi ya ci abinci ko bai ci abinci ba. Kin ga an ga minimizing wannan risk na abubuwan da zai sa kifin bai samu abinci ba. Haka shukoki yake, duk komai kamar da na ga maki da duk wannan shukan gaba da kamar mutum kamar na renan mutum haka yake duk yaro yi wani baki ba shi in baki ba yaro abincin safe baki ba sai da rana in kin san kin ba shi na rana yana ciwo na ya kama to haka ma masara ko dawa ko wani abin da kai in yarda kan da ya kamata ba su abinci in baki ba su ba kin san kin jawo rigima to saboda haka nan abin da ya sa muka sa na kura muna monitoring shine mun gano cewa wannan abubuwan da ya kamata a bayar an ba shi lokacin da ya kaso so yanzu kuma na kura ma shi da kai shi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe ta kin ga kai ake shirya cewa yau zan ba da abinci ko gobe zan ba da abinci in baki baya gobe ba ki san abin da ya kamata ki san ba za ki same shi ba
wato na'urar ba za ta yi aiki ba
eh bace ba zai ci gaba da aiki amma dai misali in masara na baki buhu 70 a hectare guda to in baki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba yana da ruwa 50 kai kin san kai ki cuta da kai ki ba ka sani ya bai da kyau sannan kuma na kura mu kuma zai gwada maki wurin ga yanayin noman masara ko ba zai yi noman masara ba misali mutane da za su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa to kiga na kura to har ko zai ga maki ki soil test na zai gwada maki cewa a wurin ga bai dace da masara ba saboda ruwa na kwantawa na ko ku kasa wurin ga mutuntun kasa ne ba kasan da zai awo ma duk wani awon gaba dai bayani yanzu duniya riga kawo uwa da su ki duba ne gaba dai zaki gaci
to ta yaya kuke gyara na'urorin ko fasahohi idan suka samu matsala a nan Najeriya kuke gyara ko sai kun kai wata kasar
na'urorin yawanci na kurori ne mun muka kirkiro shi da kai duk ne muka yi developing ba so shi muka yi ba
nan
gida muka zane abun muka yi developing nashi shine software development mun muka zo na muka yi tunane me yadda daidai ne a Najeriya so dan kaje kaso na Israila misali to zai yaki ne da yanayin da can to mu kuma nan da fasaha da dubaran da Araba muka yi tunane ya zai me yadda ci da mu misali lokacin da aka ruwa can ba lokacin da aka ruwa nan ba lokacin da aka sayin can ba lokacin da aka sayin nan ba so kinga abun da zamu yi develop abun da muka yi develop shine abun da dace da yanayin so mu ne muka yi abun saboda haka ko yana cikin aiki ya saya muna da majiya akwai da wuri ajiya kamar wayan ke yanzu kin kirki safe zai kai ki ga iCloud a distinct company mu ma haka yake in kai kirki zai je yana gizo ne sai je saya can ko wannan na gura ya lalace ko an sace shi ka haya bai da amfani da abu bayani da muka so yana ci hajiya
to a yanzu za a iya cewa manoma sun karbi wannan ayyukan da kuke na fasahar zamani hannu bibbiyu ba tare da an fuskanci wani tsaiko ba
a manoma suna son ci gaba kowane manoma na son ci gaba an kadi ba duniya da aka hito manoma zai yi noma ya samu masara buhu 30 a hectare guda ya ta cewa ya samu yanzu ana samun buhu 10 to zai ce ma ke dubara buhu 10 ne saboda ci gaba ne ya samu kowa na son ci gaba masara guda kawai da ga manoma a arewa yau shi ne rashin tsoro saboda bai bari su zo na manke ne sai kwanta dan su ga ya wannan nakuran su aiki su bi nakuran nan su ga ya wannan kai ki manoma ya gama noma yau an zo an kace shi ko an kore shi an lalata gonan shi ya kuma wani wuri ya yi the same thing daga kowa ya koma a yasta mutane zo na daji ko ya koma binne su zo na kuma binne na babu wanda za su yi noma
daga ƙarshe wace shawara zaka ba gwamnati musamman kan lamuran tsaro dake addaban manoma a Najeriya domin wasu na ganin gwamnati ita kadai ba za ta iya kawo ƙarshen matsalar tsaro ba sai al'umma sun bada tasu gudunmawar
to ni a gani na harka su ga akwai wanda aikin su ne sai da ba da shawara amma an kadi ba ɗan sanda ko sojoji da gari mu ba za su yi sa ba kasan mu na da yawa zaka samu kawai da mutane ba su je mutum 50 ba kaga hayasin da zaka haje masu wuri na shine dan sanda guda ko soja guda yayi kokari kenan to saboda haka in za a bi shawara ta ya kamata mu yi adopting kamar wasu kasashe na malaka bindiga wannan manan su sirrin su aka yi haka nan duk wannan abubuwan da aka yi duk wani da wani abu zai taso to su ne su zo su hito su kare kinsu su kare kasansu
to baka gani Najeriya ba mu kai ga wannan matsayin da kake magana a kai ba ganin idan aka ba wa kowa damar mallakan bindiga wani zai iya wuce gona da iri har ma iya jawo rudani a kasa
in ka diba kasashe kamar kasar America ai akwai wasu da suka hito su je su kashe mutane amma ka diba percentage na mutane na aka kashe can da percentage mutane nawa da aka kai shi ba su da abin da za su kare kansu a Najeriya. Su abin da za a diba kana duk abin da da advantage yana da disadvantage. Amma dai abin da ya ci muna yau ya kamata ce a ba mu dawa mu kare kansu especially manoma.
Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology Alhaji Ahmad Sani Ibrahim da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti Muhammad Hafiz Baballaki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin su Sani Mai Lange-Lange a wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi. Masu cewa muna marhabin da buɗe taron koli na ƙasa da ƙasa kan tafkin Chadi a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, wanda ƙasashen Jamus da Norway da kuma gwamnatin Niger suka shirya da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Su kuwa Baban Dimamman Bande da Ali Sarkin Yaƙin Nima da tasu unguwar Tudu suke fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan BOA Hausa tare da masu sauraron ku. Al'ummar Najeriya musamman mazauna karkara na cikin yanayi na rashin tabbas sakamakon rashin wadatuwar sabbin kudaden naira. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta wa Allah da manzansa ta ƙara wa'adin karɓar sabbin kudaden naira. Allah ya sa mu dace amin. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Isiyaku Audu Yarha Maiduguri mazaunin Jimeta mai cewa Allah sarki ƙasata Najeriya da me za mu ji ne wai wahalar man fetur ne ko ƴan garkuwa da mutane ko kuma canjin sabon kuɗi a banki haba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ko na CBN wai ko kun san halin da jama'a ke ciki kuwa a Najeriya tattare da wannan batu na canza kuɗi a banki. Gaskiya ban ga shekarar da talaka suka sha ukuba a Najeriya kamar 2022 zuwa 2023 ba.
To an gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice wasu manyan jami'an kasar Ukraine sun sanar da murabus ɗinsu a yau Talata daidai lokacin da shugaban kasar Vladimir Zelensky ya ce za a samu sauye-sauye na ma'aikata a gwamnatinsa. Mataimakin ministan tsaron kasar Vyacheslav Shavolov, wanda ke kula da tallafin kayan aiki ga sojojin Ukraine, ya sauka daga makaminsa saboda zargin badaƙalar sayan abinci da ya musanta. A ɗaya bangaren kuma Poland ta ce za ta aike da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Jamus ta ƙera zuwa Ukraine ba tare da akari da duk wata adawa daga Berlin ba. Sojojin Turai da dama ne ke amfani da tankunan, amma suna buƙatar amincewa Jamus don sake fitar da su zuwa Ukraine. Wani jirgin ruwan ƙasar Tanzania ya nutse a yau Talata a cikin ruwan tashar jiragen ruwa ta Asaluya da ke kudancin ƙasar Iran, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito. Kamfan dillancin labaran irin na kasar ya ce jirgin mai suna Anil ya kife saboda kwantenonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashi jiragen ruwa mai lamba 9. Irin ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan jirgin sai dai bata ba da ƙarin bayani ba. Pakistan ta sanar yau Talata cewa an maido da wutar lantarki a akasarin kasar mai kimanin mutane miliyan 220 kwana guda bayan gazawar tsarin wutar lantarkin ya haifar da katsewar wuta a fadin kasar ciki har da Islamabad babban birni.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfili Hashin Gumel wanda ya tayar gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.